This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azzu ce tare da Zahra Aminu fage da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirin mu na daren yau Asabar 16 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren VOA tare da Madina Dauda. Kuma a yau shirin zai kawo muku ci gaban tattaunawar da Muhammad Bashir Ladan ya yi da ƴan siyasa da matasa da wasu ma'aikatan gwamnati a Yaounde, babban birnin ƙasar Kamaru, inda suka maida hankali akan ko ƙasar ta Kamaru ta more roman demokaradiyya kuwa ko ƴan adawa suna nuna adawa ko dai gwamnati ta saye su da mukamai. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Ka'almati Garba. Kuma shirin na wannan mako zai mai da hankali ne akan tarihin mulkin mallaka a Afirka. Amma kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan, sai Zahara ta fara da karanto mana labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Kafofin yaɗa labaran Lebanon sun ce sojojin Isra'ila sun shiga tsakiyar Lebanon ta ƙasa tun bayan da suka mamaye yankin makonni 6 da suka gabata, kafin daga bisani su ja da baya bayan gwabza ƙazamin fada da mayakan Hezbollah. Rahotanni sun ce sojojin Isra'ila sun kwace wani tsauni mai muhimmanci a ƙauyen Chama dake kudancin Lebanon, kusa da kan iyakar Isra'ila da sanyin safiyar yau Asabar. Daga baya sojojin Isra'ila sun ja da baya daga tsaunin. Yunkurin mamayar kasar na zuwa ne a daidai lokacin da jiragen yakin Isra'ila suka yi lugudan wuta a yankunan kudancin birnin Beirut da wasu yankuna, yayin da jami'an Lebanon da na Hezbollah ke nazarin daftarin kudirin da Amurka ta gabatar na kawo ƙarshen yakin. Amurka ta yanke shawarar cewa ba za ta hukunta Isra'ila ba saboda mummunan halin da ake ciki na jin kai a zirin Gaza, bayan da ta bata wa'adin ƙara yawan agajin da ke shiga yankin. Sai dai karancin abinci da magunguna da sauran kayayyaki ga Falastinawa ya shiga wani mataki a halin yanzu. Fadar White House a watan da ya gabata ta baiwa Isra'ila kwanaki 30 don inganta yanayi ko kuma rarasa tallafin soji, yayin da wa'adin ya cika. Manyan kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa sun ce Isra'ila ta yi ƙasa a gwiwa. Sai dai ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar da cewa ba za ta ɗauki wani mataki na ladabtarwa ba, tana mai cewa Isra'ilan ta samu ci gaba kaɗan. Duk da haka ta buƙaci Isra'ilan ta ƙara ɗaukar matakai kan kayan agajin. Ƙungiyoyin bayan da agaji na zargin sojojin Isra'ila da daƙile kai kayan agajin a Gaza. Kusan ɗaukacin al'ummar Falastinawa kusan miliyan 2.3 sun dogara ne da taimakon ƙasa da ƙasa, kuma likitoci da ƙungiyoyin agaji sun ce matsalar ƙarancin abinci ta yi ƙamari. Ƙwararru kan harkokin samar da abinci sun ce akwai yiwuwar fara fuskantar yunwa a arewacin Gaza da ke fama da rikici. Ɗaruruwan masu fafutukar sauyin yanayi ne suka yi zanga-zanga a wajen ɗaya daga cikin manyan ɗakunan taron ƙoli na Majalisar Ɗinkin Duniya kan sauyin yanayi, wanda za a yi tattaunawar mako biyu. Masu zanga-zangar sun riƙe alluna suna neman ƙarin kuɗaɗe domin kula da tasirin sauyin yanayi. Lamarin na zuwa ne yayin da masu sasantawa a wurin ke ƙoƙarin ƙulla yarjejeniya kan hakan, amma ana ci gaba da tafiyar hawainiya. Kuma masu lura da al'amura sun ce har yanzu ba a san alƙiblar kowace yarjejeniya ba. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An sako akalla mutane 10 da aka tsare a lokacin zanga-zangar adawa da zaben shugaban kasar Venezuela da aka yi a watan Yuli, kamar yadda kungiyar fafutuka ta Faro Panel ta sanar a yau Asabar. Daraktan kungiyar Alfredo Ramiro ya wallafa a dandalin sada zumunta na X cewa an saki wasu fursunonin siyasa da sanyin safiyar yau. Ya ce kawo yanzu an sako mutane 10 daga gidan yari da kuma wasu da ba a tantance adadinsu ba daga gidan yari na mata na Las Crisalidas. A cewar Faro Penel, akalla mutane 1800 ne aka kama bayan zaben shugaban kasar na ranar 28 ga watan Yuli, wanda aka yi ta takaddama akai. Zaben da ya baiwa shugaba Nicolas Maduro nasarar ci gaba da rike madafun ikon kasar duk da sakamakon da akai ta cece ku ce akai. Maduro ya hauka ragar mulki a shekarar 2013 kuma zai ci gaba da wa'adinsa na shekaru 6 masu zuwa a watan Janairu. Zaben da ya haifar da kazamar zanga-zangar adawa da gwamnati kuma ƴan adawa da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da kuma kungiyoyin kadago sun zargi gwamnatin Maduro da murƙushe ƴan adawa. Wata gobara da ta tashi a sashen kula da jarirai a wani asibiti dake arewacin Indiya ta kashe akalla jarirai 10 tare da raudautawa su 16 kamar yadda hukumomi suka bayyana. Wani jami'in yankin Bimal Kumar Dubey yace gobarar ta tashi ne da yammacin jiya Juma'a a wani asibiti dake birnin Jhansi na jihar Uttar Pradesh a Indiya. Jami'ai sun ce gobarar ta tashi a inda ake kula da jarirai 55, an ceto jarirai 45 kuma suna samun kulawa ta musamman. Kawa yanzu dai ba a bayyana abin da ya haddasa gobarar ba. Brijesh Patak, mataimakin babban ministan jihar, ya ziyarci asibitin kuma ya gana da iyalai yayin da ya alƙawarin tallafin gwamnati ga iyalan da abin ya shafa da yin alƙawarin gudanar da cikakken bincike.
A gaida Zahra Aminu fage da takarantu mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai shirin zaurin VOA.
Shugowa zauren VOA. Makonni biyu da suka wuce mun kawo muku hirarraki kan zaben Amurka kuma an kammala lami lafiya. Yanzu za mu ci gaba da shirin daga kasar Kamaru. Yau za mu ji idan an samu nasara yadda ya kamata da mulkin demokradiyya a kasar. Bari mu mika ku ga abokin aiki na a Kamaru, Muhammad Bashir Ladan, don ci gaba da shirin. Muhammad, bismillah.
So malamin tarihi musu ta wani fanni ɗan jam'iyyar FDP sai kamar da muka saurare su suna wato ikrari da cewa lalle an samu ci gaba a wannan ƙasa a fannin demokradiyya tunda an kai yadda yanzu wato an yi abin da ake kira regionalization, an fitar da su conseil regional hakan nan wanda zamu yi alakanta su wato da kakaman hukumomi da su kansu suke zaman kansu kamar na tsara tafiyar jiha. Wannan yin baka ganin shi ma yana daga cikin abubuwa da suke nuna cewa lallai an ci gaba kaɗan a fannin demokradiyya a ƙasar Kamaru, duk da yawa in ya biyo bayan wato kashe-kashe zuba-zuban jini da aka yi a can yanki na sashen Ingilishi.
Abin tambaya shi ne shin jama'an Kamaru ga baki ɗaya regionalization suke so, wannan tsarin suka nema ba shi suka nema ba? Abin da ake so a ba da ƙarfi wa ƙananan hukumomi mu ga suna aiki. Yau an yi region kamar da ka faɗa, amma ka sani cewa gwamnati daga yawun da take ba wa region kuɗi saboda su yi aiki, ba region bane take samun kuɗi nata wanda take aiki da shi, sai ta bi waɗansu hanyoyi wanda gwamnati take la'akari da su sannan ta yi wannan aiki da su. Saboda wannan shi ne sai ba mutum da rago ka rike igiyan, baka bar mutum rago yana amfani da shi kai dai kana kiyaye shi ne kada ya fice gona da kiri ba. To wannan abin da muke gani ba abin da jama'an ƙasa suke so ba, shi ya saka bai ka zaman lafiya sashin gabas maso yammacin ƙasar Kamaru, kudu maso yammacin ƙasar Kamaru ba. Abin da ya saka ba zai kawo ba domin ba shi mutane suke bukata ba, sai a nemi abin da mutane suke bukata a basu, ba abin da gwamnati ta ga dama ta ta ɗan guturo ta tsoma mutane.
To Alhaji Muhammad Jafaru, a cikin kalamunka na farko ka yi ikirari da cewa lallai kuwa an samu ci gaba a fannin demokradiyya a ƙasar Kamaru, musamman abin da ya shafi yawan jam'iyyu da shauransu, yancin yin kaza na addini da kuma yanci na wato furta kalamu. To shi dai yanci na jarida Alhaji Jafaru, baka ga cewa da akwai dan wato kalubale akan wannan ba? yau Kamaru ta zama cewa idan ana siffanta ta a kasashen duniya ana alakanta ta da kama wasu yan jaridu musamman akwai wanda kaji yan adawa suka lissafa kaman Wazizi na shashin renan Ingilishi akwai shi wannan Martinez Zogo a nan Yaounde da shi ma gashi yadda abu ya kasance har ya kasa ga mutuwa ana dai wato fitar da ababa makamantan haka alakanta su da yadda a jam'iyyar ku kuke gudanar da abubuwa don ku kuke rike da kasar ki me za ka iya faɗa mana kawai
dangane da batun yan jaridu aikin jarida aiki ne da yake da daraja da kuma mutunci da muhimmanci da gaske domin duk wanda yake aikin jarida wato dole ne a girmama shi domin labarai da rahoton da yake daukowa to daga lokacin da dan jarida bai koma yayi aikin sa yadda yake ba ya dauko karerai ya dauko kazafi ya dauko sharri yana ba da labarin da ba shi kenan ba kadan dole ne a dakatar da shi ko kuma a hukunta shi amma jarida tana zaman lafiya a wannan kasa ba ta da matsalan komai duk wanda kaga ya samu matsala to shi ya jawo wa kansa matsala wannan shine to na biyu kuma dangane da batun wayannan kananan hukumomi karamin hukuma da kake bayani na mairie da conseil regional da sauransu wannan muassasa ce wanda gwamnati ta tsara shi wanda zaɓe ake yi talakawa ne za su zaɓi waɗanda za su shugabance su akan waɗannan harkokin shi yasa nake ba lallai bane shi gwamnati ne kawai za ta turo da kuɗi masu miri da su conseil regional da sauransu za su yi aiki a'a akwai abin da ake kira ana kiransa partenariya wato alaƙa tsakanin ƴan kasuwa da miri zan ɗauki maka misali abin da ya shafi miri abin da ya shafi mairie de la ville da abin da ya shafi kuma a conseil regional kowanne daga cikinsu za su iya tsarin da za su yi kreyen kamar société anonyme a ciki in sun yi kreyen société anonyme a ciki za su iya kulla alaƙa da kowata kamfani kamar manya-manyan kamfanin nuka wanda suke kamar su logement sociaux wanda suke hanya wanda suke abubuwa da yawa masana'antu to wannan idan an samu wannan ci gaban ai ba shi gwamnati ta taka ba ta saka hannun jarinta jiha za ta ci gaba ba ko kuma karamar hukuma za ta ci gaba ba ita kanta mairie za ta iya hada alakanta da duk wanda take so a cikin kasan Kamaru ko a kasar waje wannan shine to saboda haka babu babban illa kamar aino min kumiyemer aino min su conseil regional aino min kuwa ku zo ku tsaya ku zo ku nade hannu kuna jira kudi ya zo daga wajen gwamnati wannan ba shi bane ku da kanku za ku je ku nemi partnership waɗanda za su yi kokari su sa jihansu su ci gaba wannan shi ne
to shi sai ba manga mu dan je ta bangaren matasa yau idan kai naka lissafin ya kaga wani ci gaba aka samu a bangaren matasa don in ka duba zaka ga kaman jam'iyyar RDPC tana da section sa ta na OGR DPC na matasa wanda suka yi irin tsari irin nasu suna da shugabansu da shauransu duk abin da ya shafi siyasa kuma suna ciki haka zalika fanni in adawa ma dukka zaka ga cewa akwai wato fanni da aka sa musamman saboda matasa to baka ga cewa shigan matasa cikin harkan siyasa ya dan sa an samu ci gaba a wannan kasa ba
to a gaskiya matasa yau a siyasa musamman ma an ka dauka a fannin yan adawa matasa suna da yawa an ci gaba sosai domin zaben da ya wuce ma na majalisar kananan majalisa da kuma manyan majalisa ma mun samu a kasan Kamarun matasa dewa da suka je zabe waɗansu ma sun lashe zabe sun tsaya takara da wato adawa da ma partin din mulki a wannan fannin kam akwai ci gaba amma abinda yake damuna ni wato matasa ta arewa wato Hausa Fulani bari-bari ka dauka ba mu da yawa da muke yin siyasa wato a bude hakan nan a fallace muna yin siyasa kuma kaman a tada wato kaga matasa yana so yayi siyasa amma baya so ya fito ya bada ra'ayin shi a gaban mutane ko don yana kunya ne ko don yana tsoro ne wannan ne yake kawo min dan matsala kuma a tafin da nake kullun na ga musu abinda aka yi baka nan da kai bayi da kai ba wato abin din an yi shi ne wato zai zaka zo kai na dama a baya shi sa wato ina da bukata na samu yanda ka bani magana ga matasa musamman ma matasan wato arewa Hausa Fulani bari-bari mu tashi fa mu tashi mu tashi mu karu mu shiga majalisoci mu shiga wato a cikin wato siyasa sosai kowa ya zabi inda zai shiga domin akwai party dewa yau in ka duba musamman mama RDPC suna da yawa domin a can kaga RDPC suna da kudi suna da yan gwamnati dewa suna da abubuwa dewan da za su yi taimaka ma matasa amma a adawa kaga masu tafiyar da adawa ma an ka duba su ma fama suke kuma gwamnati ba ta kawo saki ko a bada kudi hakan nan domin yan adawa su ma su samu su ji dadi a siyasan da ake yi wato yanda ka fada dai a siyasance dai yau matasa suna da yawa a cikin siyasa kasan Cameroon amma matasan arewa akwai kuma aiki
da waɗannan bayanai na Osise Bamanga zamu dakata a yau sai makon gobe zamu dora a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Bashir Ladan wanda ya jagoranci shirin sai Fiona Wamai Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke sallama da ku mu huta lafiya
a gaida Madina Dauda ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a duk sa'ar da ake so kuma ana iya zuwa shafin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu na baya ko kuma a bibiye mu ta shafukan mu na sada zumunta a Facebook, X da Instagram yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirin mu na gaba
masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyin to yau za a ji ansar tambayoyin masu sauraron mu da dama ciki har da Umar Gashuwa da Adamu Damboa da Sa'idu Mammani Kano dake son takaitaccen tarihin mulkin mallaka a Afirka musamman ma Najeriya idan masu tambayar na saurare ga ansar da masanin tarihi na cibiyar Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala ya bayar
da farko kamar da aka sani Turawa na yammacin duniya sun yi ma kasashen Afirka da kasashen Asiya mulkin mallaka a shekaru da dama da suka gabata kasashen Turawa da suka yirwa suke tsaki wurin mulkin mallaka sun hada da kasar Burtaniya kasar Italiya kasar Portugal kasar Holland wanda ake ce mata Dutch kenan da kasar Italia da sauran wasu kuma kananan kasashe hanyoyin da suka bi wurin aiwatar da mulkin mallaka a kasashen Afirka da kuma bangaren Asia ko kuma ce a kasashen Afirka da yawa akwai hanya ta farko shine amfani da yankin asiri wato su ne mutanen farko da suka fara dora kafansu a cikin yankin Afirka kuma wannan mutane sanannu ne sun rubuta littattafai da wallafe-wallafe irin na abubuwan da suka gani a yankin Afirka wurin shekara 200 zuwa shekara 300 da suka wuce mutum na farko da ya fara zuwa yankin Afirka shine wani mutum da ake kira Prince Henry wanda ya zo ta bangaren kogin Atlantika zuwa bangaren abin da ya shafi yankin India akwai irin su Mombapak wanda ya rayu tsakanin shekara 1771 zuwa shekara 1806 shi mutumin Scotland ne kuma likita ne na fida sannan akwai Saho Klapaton wanda aka haife shi a ranar 18 ga watan Mayu na shekara ta 1788 ya rasu a Sokoto a 13 ga watan Afrilu na shekara ta 1827 sannan akwai Richard Lemon Landa daga shekara ta 1804 zuwa shekara ta 1834 wannan mutumin Ingila ne ya zo yake Afrika ta Yamma akwai suna nan da yawa wannan da suka zo akwai Henry Bass wanda aka yi shi a 16 ga watan Fabrairu na shekara ta 1821 da mutumin da ta Jamus ne ya yi rubutun Larabci ya yi kuma iya magana da Larabci ya yi rubutu ya yi wanda ko wallafe wanda ya rubuta wani katin littafi mai jizgi guda biyar da Turanci da kuma harshen Jamusanci a inda ya faɗi kasuwanni da yanayin yadda ake cinikayya da yanayin yadda ake kasuwanci dole ne da ake tafiyar da mulki da yadda mu'amala take a kasashen Afrika bada bayanai na leke hakiri da turawa mulkin mallaka da shekara 100 ta zagayo shine sai suka fara turo mutane yana gudanar da harkar irin kasuwanci abin da ya shafi leken hakiri na jama'ar mutanen Afirka hanya ta biyu da suka bi suna sai kafa amfani da manya-manyan kamfanonin yan jari hujja wato trading companies kenan a turance to idan ka duba za ka yankin da kaje na kasar Afirka za ka ga akwai irin waɗannan manya-manyan kamfanonin da aka kafa domin rike tattalin arzikin mutanen kasashen Afirka ta bangaren noma da kuma abin da ya shafi kasuwanci misali akwai British East Africa Company wanda aka kafa shi a gabacin wato Afirka a shekara ta 1888 wanda shi ne ya tabbatar da kame kasar Kenya ta dawo karkashin mulkin mallaka karkashin wato mulkin Burtaniya har zuwa shekara ta 1893 sannan akwai British South Africa Company BSAC kuma an kafa su a shekara ta 1889 karkashin jagorancin wani da ake ce masa Cecil John Rhodes wanda suka amfani da karfi wurin dawo da yankunan Malawi da yankunan Zambia da yankunan Zimbabwe a karkashin yan mulkin mallaka har ya zuwa shekara ta 1923 akwai kuma UAC United African Company wanda daga baya kuma aka zo aka yi UTC United Trading Company in West Africa waɗannan kamfanoni da su ke yan mulkin mallaka suka rinka amfani wurin sayewa sai auduga gyaɗa da fatu da sauran kayayyakin amfani suna tafiya da su kasashen su na yammacin duniya sannan abu na uku shine mulki da suka tabbatar da shi ta hanyar amfani da sarakunan gari misali kamar a arewacin Najeriya an yi amfani da sarakunan gargajiya wurin mulkar jama'a ta hanyar da mutane za a tilasta musu su noma abubuwan da ake so ba abubuwan da za su ci da kawunan su ba misali a arewacin Najeriya irin wannan mulki ya tabbata sannan shi ne Lugard ya sake tabbata irin wannan mulki na amfani da sarakuna a kasashen yammacin Afirka wato area da ya shafi Zanzibar kenan amma abin bai tasiri ba haka nan aka zo aka amfani da irin wannan tsari na indirect rule a yankin Niyamarai inda ba su da sarakuna shi ne bai yi tasiri ba amma irin wannan mulki ya fi tasiri a lokacin da misali aka kafa shi a arewacin Najeriya ta hanyar amfani da shilin Lugard wanda shilin Lugard din nan da shi ne aka yi amfani aka gudanar da wannan tsari na mulki sannan sun yi amfani da sojoji saboda suna da bayanai na leken asiri da aka basu na cewa ga irin makaman da mutanen Afirka suke amfani da shi wurin farauta da kuma tsare garuruwan saboda aka suke amfani da sababbin makamai na bindigogi zamani wanda babu su a kasashen Afrika suka danga burkushe wanda garuruwa daga wannan gari zuwa wancan gari daga wannan gari zuwa wancan gari haka suka rinka yi har suka ci garuruwan kasar Hausa da yaji suka kashe mutane suka kwashe talaka yayin arzikin su da suka shafe abinci da kayayyakin fasaha na rubutu na ilimi kuma sun zo sun tadda kasar Hausa akwai mutane malamai waɗanda suke tabbata ayyukan irin na addinin musulunci da kuma karantarwa a wannan lokaci kuma haka sun yi amfani da makamai da suka kera waɗanda babu irin su a yankin Afirka sannan sun yi amfani da kuma abin da ya shafi jiragen ruwa wanda da babu hanyoyin zuwa ma kasar Afirka din dole sai dai a taho da kafa idan an zo kuma za a tadda ruwa ruwa ba zai bari tura su ke tare ba da yawa sun halaka a wannan yanki na kokarin tsallakawa da suka kera jiragen ruwa manya-manya sai suka rinka shigowa suna zuwa suna zama a bakin gaba suna kuma tallan bayi da sauransu bayan nan sun yi amfani da harka irin ta cinikin bayi misali su nemi masu kuɗi da masu sarauta su sayar musu da bayi su ɗauki bayin nan su tafi da su kasashensu dan su bautar da su ko kuma su bautar da su a cikin garin su ta hanyar sa su su aikata ayyukan da ba a biyan su haƙoƙin su yadda ya kamata to akwai abubuwa da dama da suke amfani da su ire-iren waɗannan
sannan yana cewa shi malam Bulyamuni kenan yana cewa shin da gaske ne duk garin da suka je sauke sarkin garin suke yi su dora wanda suke so
to gaskiya ne akwai garuruwan da suka je kuma suka sauke sarakunan waɗannan garuruwa duk sarkin da suka tadda suna shakkar al'amuran shi to sai su sauke shi sai su dora wanda zai ci gaba da gudanar da mulki a madadin su sai an duba za a ga a jihar Katsina an sauke wani sarki da ake kira sarki Abubakar dan Ibrahim wanda aka sauke shi a shekara ta 1904 bayan ya fara mulki da shi daga shekara ta 1887 amma aka sauke shi toruwa mulkin malaka suka sauke shi a shekara ta 1904 sannan akwai sarkin Bauchi Malam Umaru wanda ya karbi toruwa mulkin malaka da hannu biyu a shekara ta 1902 amma duk da haka ba su amince masa ba su yarda da shi ba sai da suka kama shi suka kai shi kotu sannan suka raba shi da garin suka tafi da shi Ilorin a watan Janairu na shekara ta 1903 sannan akwai sarkin Zazzau Kwasau wanda shi suka dauke shi suka kai shi Ushishi daga baya suka dauke shi suka kai shi Lokoja a shekara ta 1904 wanda daga baya aka sa wamban Zazzau ya gaji sarauta kafin hakan da sarki daga nan uku kenan sannan akwai sarkin Bidda Malam Muhammadu Bashir wanda aka sauke a shekara ta 1901 sannan akwai Malam Aliyu Dan Sidi sarkin Zazzau sannan akwai Malam Aliyu Abdullahi na Kano wanda ake kira Aliyu Babba bayan sun sauke sarkin Zazzau yana ba da bayanai irin na legen asiri cewa ga abin da tura da irin makaman da suke da su shi ma sai aka bi da shi aka sauke shi a shekara ta 1903 sannan akwai sarkin musulmi Attahiru na ɗaya wanda yake yadda ya amince ma tura mulkin mallaka ya tafi da ayarinsa aka je aka fafata a yaƙi na ƙarshe wanda ya tabbatar da rugujewar daular Usmaniya a shekara ta 1903 wanda aka yi yaƙi tsakanin tura mulkin mallaka da sarakunan musulunci a wannan yaƙi da ake kira yaƙin Burmi wanda a nan ne da yawa daga cikin su suka rasa rayukansu sannan suka naka sabon sarki Attahiru na biyu kaga idan ka duba tarihi za ka cewa mutu yawa daga cikin duk inda suka je suna sauke sarakuna wadanda za su bi wannan su ba da yawun jama'a su ba wannan kenan to duk inda ka je za ka ga suna sauke sarakuna
to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Dr. Salisu Bala da kuma injiniyanmu na wannan lokacin ni Ibrahim Kalamu Ski Garba ke cewa a huta lafiya.
Da haka ne kuma za mu naɗe tabarman shirye-shiryenmu na yinin yau Asabar. Sai kuma zuwa gobe da safe idan mai duka ya amince ku ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. Kafin mu yi sallama da ku muna taya abokin aikinmu Mahmud Lalo da ɗan uwa da abokan arziki alhinin rashin mahaifin shi wanda Allah ya yi wa rasuwa a yau. Allah Ubangiji ya ji kanshi da rahama, Allah ya gafarta mishi da kuma kyautata makwanci. Allah ya bada hakurin wannan babban rashi. In ta mu ta zo ya sa mu cika da kyau da imani. yanzu a madadin Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin. Fiona Wamai na Ludu da ta shirya kuma ta bada umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci Mr. Nick. Ni Aisha Mu'azzu ce muku fatar asuba ta gaba. Ma'a.